بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna farawa da godiya ga Allah madaukakin sarki wanda da ni'imarsa da falalarsa ya bamu dama muka sake haduwa a yau cikin wannan wata mai albarka na Ramadan. Yau 5 ga watan Ramadan shekara 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya dace da 16 ko 16 ga watan 3 ko 16 15, ta 15 ga watan 3 shekara ta 2024 miladiya. Kun san mun saba karatun tafsiri a dukkan kwanaki, amma kuma idan ana cikin kwanakin Juma'a, to shi kuma muna tara tambayoyin da kuka yi ta rubutowa, sai ku amsa su daidai gwargwado. Don haka yanzu za mu amsa waɗanda suke hannu gwargwadon sanin mu insha Allah. Tambaya da zamu fara tambaya ce ta wata ko wani da yake cewa mutum ne zai samu ana sallar isha sai riski raka'a 2, kuma ashe liman ya yi rafkanuwa shi bai sani ba, don haka da ya zo zai tashi sai ga liman zai yi sujada, shin zai wannan sujadan tare da shi ko ba zai yi ba? Duk abinda ya samu liman kai ma ya same ka, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi, don haka idan liman ya yi sujada kai ma za ka yi, indai har ka samu raka'a a sallar. In baka samu raka'a ko ɗaya ba, to wannan baka samu sallah tare da liman ba. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka raka'atan ma'al imami faqad adraka as-salah. Idan baka samu ko raka'a ɗaya ba, to nan babu wanka da sujjadan da liman zai yi. Amma indai ka samu ya kai raka'a ɗaya, to ka riga kun kulla alaka da shi, don haka duk sujjadan da ya kai ma za ka yi. Bambanci shine idan zai sujjadan qabli, wanda ake kafin sallama, wanda ake idan an yi ragi, to wannan za ka yi tare da shi kafin ka tashi. Amma idan zai sujjadar ba'adini, wanda sai an yi sallama, to yana yin sallama ya sallame ka sai ka tashi, sai ka gama kai ma sai ka yi. Ku gane hikimar, idan liman ya yi ragi sai zama zai sujjadar qabli, kai kuma ba tare da kai aka yi ba, ya same ka kai ma za ka yi. Amma dama ba za ka miƙe ka fara ciko sallah ba, ai sai liman ya gama sallah sai ya yi sallama. Ana yin sujjadan qabli ne kuma kafin sallama, don haka kaga tunda bai sallame ka ba, ai ba za ka tashi ba, sai ka bi shi ku yi sujjada, ku tashi a sake sujjada. In kuka taso ya yi sallama, kai kuma sai ka tashi, to in aka gama ba za ka sake ba tunda an riga an yi. Amma sujjadan ba'adi, dama sai an yi sallama ake gama kuma ake yi, kuma tunda an riga an yi sallama kai an yi mai ya sallame ka, yana yin sallama ya sallame ka, sai ka tashi. Amma me yasa za ka yi sujjadan ba'adi daga baya? Saboda limamin ka yayi, amma ba za ka jira sai kun gama ba'adin kafin ka tashi ba, tunda daga liman ya riga ya yi sallama, to ka riga ka yanke, ya yanke alaka da kai. Na fata an fahimci wannan ko? sannan yace ko tace wace addu'a zai rinka yi don Allah ya raba shi da jinnul ashiq. Jinnul ashiq wani aljani ne da a wurin waɗansu malamai yake kama mutane maza ko mata, idan mace ce sai aljani namiji ya kama ta, idan namiji ne sai aljani mace ta kama shi. Waɗanda suke da alaka da soyayya shi yasa ake ce mishi al'ashiq, su ne aljanin da Bahaushe yake cewa namijin dare da yake kama mata, wanda in ta yi bacci za ta rinka ganin kamar wani yana saduwa da ita. Akwai asalin mafarki da mace take yi wanda al'ada ce, ɗabi'a ce, wanda shi ba aljani ba ne, ana kowace mace za ta iya. Akwai kuma na ciwo, shi ne irin wannan na aljanin, shi ne wanda zai iya hana ta alaƙa mai kyau da mijinta, ko ya iya hana ta aure, ko kuma in ta yi auren ya hana ta zama mai kyau a gidan auren. Duk wannan jinnul ashiq yana iya sawa. Akwai dalilai da yawa kuma manya-manyan malamai har da su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah duk sun tabbatar da cewa akwai irin wannan aljanin. Amma waɗansu malamai sun ce babu shi, kamar malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, shi ya ce bai yadda ba wannan wani aljani ba, shi jinnul ashiq. Yace kuma bai yadda ma aljani zai iya zuwa ya sadu da mace ta ɗan adam ba. Wasu kuma sun ɗauki wannan ra'ayi, amma ni na ɗauki ra'ayin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cewa lallai akwai wannan aljanin da gaske, kuma yana iya mu'amala da ɗan adam. Saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce a cikin Al-Qur'ani, a cikin suratu Al-Isra, wastafziz man istata'ta minhum bi sautik wa ajlib alaihim برجلك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد كاي تاريا da su a cikin dukiyarsu, kazo kana kwashi abin da kake so, wal aulad kai tare da su akai ƴaƴan su zama tare kuka haifa, shine ma'anar musharaka. Kaga shedan an bashi dama da zai iya zuwa, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi cewa duk wanda yazo zaki wa matarsa bai addu'a ba, shedan zai zo su yi tare. To kaga dan zai zama akwai rabon shedan a jiki kenan. Wannan dalilan na hadisi da Qur'ani suna nuna da gaske aljanna yana iya shafar mace ta dan adam. Kuma wannan dalilin ne ma yasa kaga Allah ya ce a cikin Al-Qur'ani matan aljanna su aljani ba zai iya taba su ba, lam yatumithunna insun qablahum wala jan, ashe tu matan nan duniya zai yi kenan, shine mafhumin sa. Haka ni ina nan da dalilin cewa akwai jinnul ashiq, kuma da gaske ne, kuma yana tasiri akan mata wajen hana su aure, kuma ta hanyarsa ne ake amfani da abin da Allah ya ce dangane da masu sihiri, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, ta hanyar sihiri suna iya su sa mace ta rabu da mijin gaba ɗaya, ko kuma suna tare da mijin amma zaman ba zai yi kyau, ko kuma duk abinda wata mace za ta iya ji da mijinta ita ba za ta iya ji ba. Wannan shi ne jinnul ashiq. Ta ce menene maganinsa? Maganinsa yawanci yadda ake maganin kowane aljani ne yawan addu'o'i. Idan kuma ya riga ya shiga jikin mutum a yi ruqiya ko a samu magani na abinda yake iya raba shi da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace babu laifi yin ruqiya in dai ba shirka bace, in dai Qur'ani za a karanta babu laifi. To haka ana iya samun ƙwararren wanda ya san wannan abin, ya karanta Qur'ani za ta iya rabuwa da shi, ko ai addu'a da za a toba a bata za ta iya rabuwa da shi, ko ta samu ƙwararren da ya san magunguna kala-kala irin na abin da aljanu ba sa so, wanda in tana yi zai sa aljanin ya tafi, ko a bata azkar ta rinka karantawa. Wannan abubuwa ne da suka tabbata a cikin fatawoyin Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz da waɗansu malamai duka sun faɗa. Don haka sai ta nemi ƙwararre a kai, in Allah ya yarda za a shirya da ita. Amma ni ba ƙwararre ba ne a kai, don haka kar a kira ni ban san komai ba a kan aljanu. Don wasu daga sun ji irin wannan za su zo su ta kira, malam ka ce kaza, a ban ce ba, ni dai na ce akwai ƙwararru kuma kowa da irin abin da ya ƙware, ni na ƙware ne a kan sallah da alwala. Amma aljanu ma ban san harkarsu ba. yace hadisin da ya magana akan nutsuwa a cikin sallah, wanda har yace wani sahabi cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kibiya aka kasa cirewa, sai aka ce a gari sai a sallah a cire masa. Shin yaya wannan nutsuwa? Shin da gaske ne wannan hadisi? Akwai abin da ya tabbata makamancin wannan akan abinda aka ruwaito dangane da Abdullahi ibn Zubair. Abdullahi ibn Zubair yana matsayin ɗa ne wa nana Aisha, domin ɗan Asma'u ne. Asma'u kuma ya take wa nana Aisha, don haka shi ya yi karatu a wurin nana Aisha. Kuma waɗansu malamai sun ce sahabi ne ya riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma yadda ibn al-Zahabi ya faɗa a cikin siyar. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana ɗan shekara 8 ne. To shi wannan shi ne wanda ake faɗan abubuwa da yawa na mamaki a kansa wajen sallah da khushu'i. Ko ranar da wato Hajjaj ya sa aka buga bom ko almanjanib a kan ɗakin Ka'aba, yana sallah a gefe, amma ko motsi bai ba, kuma ginin ya faɗo a bayansa. Sannan kuma shi ne wanda in ya riga ya fara sallah, kowa menene ake, ya taɓa yin ciwo a ƙafarsa, aka zo za a yi masa, ana tunani ya za a yi a yanke ƙafar, sai aka ce ku bari sai yana sallah. Haka aka zo aka cire ƙafar nan, aka gama aikin nan, ko motsi bai ba, yana sallah. To wannan kana yana cikin abubuwan da ake faɗa dangane da magabata. Kun san kowa gurgudun yawan tsoron Allahnsa, gurgudun yawan yanda khushu'insa zai zama a cikin sallah. Wannan yace wai idan mutum yace baya son ganin ka kuma ba abin da ka masa, zaka iya daina kula shi kuma kai baka masa laifi ba? Idan mutum yace baya son ganin ka, kai ka ganshi ai, yace ba zai kula ka ba, kai ka kula shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yafi alheri a cikin wanda suke rigima sun shi ne wanda zai sallama wa ɗaya. Idan wani ya kiya maka sallama, kai ka mishi, in ya kiya maka magana, kai ka mishi. Amma iya magana ta shari'a kawai ita ce kai masa sallama, amma ba wai dole sai ka wulakanta kanka kaje kana zama kana dan Allah wani mai taɗi dan Allah, wannan ba sai ka wulakanta kanka ka kai haka ba. Ka masa sallama in ya dake kai maka basar da shi bata dai ko kai sha'anin ka kai, amma kai in ka zo ka masa sallama, kai ka kwashi ladar in ya amsa ohunsa, in bai amsa ba ohunsa. Ina fata an fahimta. Amma ba a ce wai dole sai ka kula mutum kana ta matsawa sai kun sake abota ba, ai ba dole bane abotar. In ya share ka, kama ka share shi. Wani mutum ne yake wasa da al'auransa har maniyyi ya fita, akwai wankan janaba a kansa, akwai manabi sa gazance mafi rinjaye, akwai malaman da suke gani kamar ra'ayin Imam al-Bukhari, can mutum ya fitar da maniyyi haka kawai. To babu inda ya tunani ne ya sa, to wannan babu wanka a kan shi. Amma zancen da ya fi rinjaye shi ne da na tunani, da wanda mutum ya yi wasa da al'auransa na istimna'i da kowane ne, akwai wankan janaba a kan shi. In kuma yana azumi, azuminsa ya kare, Allah ya kiyaye. Za ce wani tasbihi ake yi yayin da aka idar da sallar farilla, shi ne tasbihin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar, wanda Abu Hurairah ya ruwaito, ko kuma wanda nana Aisha ta ruwaito, na cewa a ce ai hadisin Abu Hurairah musamman, cewa mutum ne subhanallahi 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, sannan a na ƙarshe na ɗari sai mutum ya cika da لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. wannan shine abin da yazo a sunna wanda ake bayan sallar farilla. Amma mutum bai samu daman yin duka ba, sai shadaddaya shi ma ya inganta. An ga mutum yayi shadaddaya a madadin 33 ku sai raba uku kenan. Ka akwai wani da yazo uku uku ma. Amma dai mutum bai cika wancan shine abin da yafi inganci, kuma shi ya fi cika lada. wannan yana hukuncin mace mai ciki idan ba za ta iya azumi ba, idan ba za ta iya ba da gaske ne sai ta ajiye daga baya ta rama, hukuncin ta kamar na mara lafiya ne, kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Anas wa Abdullahi bin Umar, inna Allah wada'a 'anil musafiri shatr as-salah wa 'anil musafiri wal hamil wal murdi'i as-siyam, daka kamar yadda matafiyi idan ya ajiye azumi zai rama haka ita ma za ta rama, amma dai ba kowace mace mai ciki ba sai wanda ba za ta iya azumi ba, baya nufin haka kawai mace daga ta yi ciki sai ta ajiye azumi ko daga ta haihu sai ta ajiye azumi, sai wanda ba za su iya ba. Wannan ta ce an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk macen da mijinta ya neme ta sai take amince mala'iku za su tsine mata har zuwa bayan wannan, to shi ko mijin idan shi kuma ya kiya amince mata fa shi ma za a tsine masa, shi hadisin bai faɗi haka ba, amma haramun ne mutum ya kaurace wa matarsa ta yanda zai cutar da ita, Allah ya haramta cutarwa tsakanin miji da mata, ita bai halatta ta cutar da shi ba, shi ma bai halatta ya cutar da ita ba, kuma duk abin da shi yake so to ita ma wajibi ne ya mata, saboda babin walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, ina abin da kai kake so ta maka haka kai ma za ka yi mata, haka idan mace mijinta ya kaurace mata na dogon lokaci da har za ta cutu to Allah zai kama shi. Amma ba dole sai an ce wai abin nan ba dole sai an ce wai zai mala'iku za su tsine masa irin yadda aka ce za su tsine mata ba, shi hadisi in ya zo iya abin da ya faɗa haka za ka tsaya akai. Wannan yake cewa hadisi ya zo wanda yake kadaitarwa a cikin wannan wata akan a yi alheri ga iyaye, sai ce to shi kuma iyayen shi duka sun rasu ya zai a cikin waɗannan kwanakin ya ribanci yi wa iyayen shi alheri, abinda za ka yi shine ka yi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya tabbata a cikin hadisin da Imam Ahmad ya rawaito da waɗansu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin hadisin Usaid bin Sa'idi, wani ya zo ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah iyayena sun rasu me ya kamata in yi musu, akwai wani abin da ya rage ne da zan yi musu kuma in samu lada, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi kwarai, as-salatu alaihima, ka rika yin musu addu'a, kaji daya wal istighfaru lahum, musu Allah ya gafarta musu, sannan kuma wa infadu ahdihima, idan akwai ne alkawarin da suka bari suna so su cika har suka mutu ba samu sun yi ba, ka je ka cika musu, ko sun ce ina so ko bayan raina ka yi kaza ko bayan raina kar ka yi kaza, to ka cika musu wannan burin, ko kuma su sun fara sun yi alkawari da wani za su yi wani abu samu sun yi ba, to ka je ka cika musu, sannan kuma wasilatul rahim allati la tusalu illa bihima, sannan ka sadar da zumuncin da sai da su kadai ake samun wannan zumunci, ɗan uwansu waɗanda su suka yi alaka da su kai ma ka je ka ci gaba da wancan alaka, an gane ko, sannan wa ikramu dhaifihima, baƙonsu kuma ka girmama shi, ta yadda inda da suna nan in baƙonsu ya zo su za su karɓe shi, kai yanzu in baƙon ya zo kai ka karɓe shi, abinda yake nufi kawai shine ka ci gaba daga inda babanka ya tsaya, ka ci gaba daga inda mahaifiyarka ta tsaya, duk wani abu na alheri nasu sai kamar suna nan shikenan, idan yana da aboki ka rika zuwa kana gaishe shi, idan yana da aboki ka rika masa alheri irin yadda da shi yake masa, an fahimta, idan tana da kawa ka rinka yi mata alheri yadda da kake wa mamanka dinkin sallah kawarta sai kai mata, an fahimta, wannan ya nuna cewa lallai kai dan nagari ne sai ka rinka yi maka addu'a, kuma mahaifiyarka inda tana nan za ta ji daɗi, to yanzu da ba ta nan ma sai kai, wannan shine ma'anar yi wa iyayenka nagarta bayan su bar duniya. Wannan mai tambaya ya ce shin akwai haƙƙin fidda zakka ne akan alkama? kasancewar yayi bayin ta ne da generator ya akwai zakka a cikin alkama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce fi ma sakati sama al-ushr duk amfanin gonan da kai wanda akwai zakka a ciki idan dai da ruwan sama na damuna ne wato abun yayi ba kai ka sha wahalar yi masa bayi ba to in ka zo ba da zakka zaka kasa kashi 10 ka cire ɗaya ne an gane sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fi ma suqiya bisawani aw bi aw nadh rubu'u ay nisfu al-ushr amma rabin wannan ne zaka bayar idan kai ka sha wahala da kanka da wanda aka sa dabbobi suke jan ruwa da wanda ake ja daga rijiya da wanda ake ja daga pompo da wanda ake sa generator duk dai wahalar da kai kai da kanka ba ruwan sama bane to wannan shi sai ka kasa kashi 20 ka cire daya kaga rabin wanda idan na ruwan sama ne zai cire shi da ka cire kaga shari'a tana da adalci akan wanda duk ya samu ruwa kyauta bai wahala ba da kuma wanda ya sha wahala sai a rage wa wancan wannan kuma a kara masa sai wanda yace yana tambaya cewa mace za ta iya sallar tarawih daga gida inda kina nufi cewa bi inda kina nufi abin daga masallaci bai halatta ba abin sallah daga gida duk wanda zai sallah da masallaci sai dai fito a masallacin amma wanda ya zauna daga gida yana bin masallaci sallar sa bata yi ba saboda salatul jama'a ba zai yi ba sai an hadu da aljama'a din don haka wanda ya ji daga masallaci ana sallah sai ya jona daga gida a wannan bai yi sallar jam'i ba kuma bai yi shi kadai ba wanda yake so ya samu to lalle ya fito masallaci ya zo ya yi ba ka ba kuma ya yi sallar ta ita kadai a gida tambayar ta biyu ta ce ko ya ce yayansa ya rasu zai iya yi masa sadakatun jariya da kudinsa ko kuma dole sai dai da kudin da ya bari za ka iya masa mana ya halatta idan wani ya rasu ka yi masa abin da zai samu lada na sadaka ka aika masa ana sadaukar da sadaka ɗin akwai kuskuren fahimta da wasu ke gani cewa sai iyaye ne kadai za ka iya musu wannan ba haka ba da iyayenka da ɗan uwanka da kakanninka da bafaninka da matarka da mijinki kai har abokanka har malamanka idan suka rasu kana iya ka bada wani sadaka sai ka ce Allah ya bashi ladan ko ka gina wani abu na wakafi sai ka ce ka sadaukar ga wani na fata an fahimta shi zai samu lada kamar zaka samu lada kai zaka samu ladan ka masa wakafi shi kuma zai samu ladan an yi wakafin don shi ko ba wanda yace wai sai baba kadai an gane ko wannan ra'ayin da cewa sai baba ne kadai ra'ayi ne wanda yake mai rauni sannan wannan yace idan ana sallar tarawih sai waɗansu su zauna sai an yi ruku'u sai su taso su jona haka ake yi bai dace ba in dai kana so ka samu lada ka yi sallah to ka zo ka samu karatun abba daga ruku'un ne kawai wato ladar ba ladar ta fara tun daga kabbalar harama ne don ka samu a fara da kai kuma a gama da kai shi yafi idan ka ji ka gaji ba kana so ka zauna bane in kai kabbara sai ka zauna ai ba wanda yace maka sallar farilla sallar nafila dole ayi a tsaye in kai kabbara sai ka koma ka zauna abunka ko ka sunkuya ko ka rike wani abu haka sahabbai suka rike yi lokacin da Ubay ibn Ka'ab yake jan su sallah ana dadewa sosai to aka ce wasu sai su jingina wasu su rike sanda wasu su yi duya halaka wasu su tsuna an gane ko yawwa yace yana so a masa bayani akan zaman hutu a cikin sallah zaman hutu a cikin sallah shine wani zama da ake ce masa jilsatu al-istiraha wani zama ne da ya samo asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin sahih al-bukhari hadisin Malik ibn al-Huwayris yace ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah sai zama fakana kullama nahada duk lokacin da ya tashi min ar-rak'ati al-ula lam yanhab hatta yastawiya jalisan ko qa'idan duk lokacin da ya tashi daga raka'a ta daya min witrin min salati ko raka'a ta daya ko raka'a ta uku baya miƙewa sai ya zauna tukunna kafin sai ya tashi to wannan hadisi ya inganta ba sabani akai inda sabanin yake shine meye fassaran hadisin wasu malamai mafi yawa kamar malikiya da hanafiya har ma da hanabila a mazhaba suka ce wannan yana nufin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wata lalura ne saboda malik ibn al-huwaylith ya zo wurin annabi ne sallallahu alaihi wasallam karshen rayuwarsa don haka lokacin jikinsa yayi nauyi baya iya miƙewa sai ya dan zauna amma duk wanda suka ruwaito sallarsa a da ba su ce yana haka an fahimta sai aka ce to idan kai ma jikinka yayi nauyi baka iya miƙewa to in ka zo tashi sai ka dan zauna ka dan huta ya ka miƙe an fahimta amma masabar imamu shafi'i da kuma wata riwaya daga masabar imamu ahmad shine wani abun sunna ne annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana yi ne don ya gaji ko don bai da lafiya ba saboda lafazin da malik ibn al-huwaylith ya nuna shine wato ya nuna yana haka ne ba wai sau ɗaya ga yayi ba kuma ba zai yi a ce kullum haka kuma lalura kullum iri ɗaya ba sannan kuma inda lalura ne da za a ji annabi ya ce wani abun lalura ne kar ku yi amma sai aka ji ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka gani ma ina sallah to tunda ya ce ku yi sallah yadda nake yi kuma ya yi haka kaga ya zama sunna ce baka gaskiya sunna ne mustahabbi amma ba dole bane idan mutum bai yi ba babu komai a sallarsa idan mutum yayi kuma da niyyar samun lada na sunna zai samu lada an fahimta da kyau amma zancen da yafirin jaya shine idan limamin ka bai yi ba kai ba za ka yi ba idan kana bin liman kuma ya miƙe to ko ka tashi kai ma saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kar ku saba ma limamin to kar gari neman mustahabbi liman ya tashi ya je farilla kai kuma baka tashi baka tsaya kana neman mustahabbi sai ka miƙe kawai kun fahimta sannan kai kuma kan limamin ka yi kai kuma ka ki ko da ba ka yi tunda limamin ka yayi kai ba ka yi kun fahimta kamar al-qunutu ne ko da ba ka son yi idan limamin ka yana yi kai ma sai ka jira sai kai ko da kai ruku'un ka ne ka rabu da shi ko sujudan tilawa limamin ka yayi kai kuma ka tsaya ka ce kai baka yi ne yi ba wannan duk ba haka wasu malamai suna gani sallar ka ta ɓaci idan limamin ka yayi abu kai kuma ka ki to sallar ka ta ɓaci to da haka koda ba mu ce sallar ka ta ɓaci ba dai in limamin ka yayi ka yi in bai yi ba kar ka yi in kana sallah kai kadai kuma ka yi yadda ka ga dama wannan tace tana da miji amma mijinta baya kishi ta tace mijinta ya ce mata ya kamata ta yi koyi da wanka da kwalliya irin na suwanci kuma ta riƙa sa gyale irin na wanci ta yanda wai in aka ganta za a ce kin ga matarwa ne wannan ba za ki saurare shi ba tana tambaya ne cewa za ta iya ta auri wannan ya gani ya in dai ba ke irinsa ba ce kar ki aure shi in ke wanda kike da ɗabi'a ne ta addini da sa hijabi in kika auri wannan zai sa imanin ki yi baya kuma tunda shi baya son hijabi ya za ki sai wanda baya son hijabi amma in ke ma imanin ku duk iri ɗaya ne yake aure shi ku je ku yi ta yi ba za a ce wai haramun ba ne don tun daga yanzu ya faɗa tun da ba a je auren ya riga ya umarce ki ko ya hana ki sa hijabi ba za ki yi auren shi amma wanda imaninta ya wuce wannan gejin gaskiya wannan ba irin mijinta ba ne kawai kuma to wai mutum ma in ban da ba gida je matar ka kana ce taka ce kuma sai ka so ta yi kwalliya wani ya gani wani ma sai ya tura hoton matar sai ce how do you see ce very beautiful ce kuma sai yana jin daɗi so ko kenan wannan ai matar ka kan taka ce an mutumin da yake da kishin sosai ma ko a kan screen ba zai samu hoton matarsa ba so dan aka wani abu zai iya a gani to kuma ya shi za ka bari kuma ne ya zama maka ita ai da kace kai kadai ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda bai da kishin matarsa ba zai shiga aljanna la yadkhulul jannata da yus duk wanda baya duk wanda ya zama kamar alade matarsa kamar ta kowa ce tana so kowa ya ganta baya jin wani abu wannan ba zai shiga aljanna ba wai an ce kai kishi ya wuce ka'ida yanda zaka takurawa matar kuma har ya wuce ka'ida shatta shari'a ba amma kuma baka zama kuma soko matarka kamar akuya ta kuce dukan ku Allah ya kyauta wani ma matansa ta haɗu sosai ma sai ya ce wa ma ya ce wa miji zai ce wa abokin shi ya dauko masa ita a babur su haɗu a wuri kaza dan Allah ka rage wa mata ta hanya kaga wannan asalin da Yusuf din kenan wai matar aure za ta iya sallama wa maza a waje kuma za ta iya amsa in wani ya mata idan akwai bukata wani ya mata sallama ya santa dan uwa ko malaminta ko wani ta laifi in ta amsa annabi sallallahu alaihi wasallama yana wucewa yana yin sallama wa maza da mata duka duk wanda ya haɗu da su kuma suna amsawa kuma ba matansa ba tamma ba wannan kuma ba zai zama ba ce sai ta dauke shi a matsayin mabudi duk wanda assalamu alaikum wa rahmatullah kowa ta gani sai ta masa sallama ko kowa ya gani sai mata sallama daga nan ne sai wani ya ce to sai ayi musafaha safaha abun bai kai haka ba yawa amma daga lokaci wani dalili ya sa an hadu sai aka yi sallama saboda musulmi da musulma duka yan uwan juna ne wannan dalili amma ba a ce kuma kawayen juna ba sallama irin ta kawaye wannan bai kai ba amma ta yan uwantaka dalili ya sa an haɗu wani dalili assalamu alaikum sai kuma a dake a bata rai ba kuma ai sallama kuma ana kirkire hakuri ana ganin abin nan ba Allah ya kyauta wannan tambayoyi da yawa wai ya ji lokacin da muka yi bayani akan tarihin banu Isra'il mun ce annabi Yusuf alaihi salam ya bar wasiya cewa idan an samu dama a dauki in ya mutu a ko ina ne a dauki gawarsa a mayar da ita can inda iyayensa suke abin ne su tare to amma kuma sai ji kuma wani bayanin kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce annabawa suna mutuwa ne a inda kabarinsu yake shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama inda ya wafati anan aka binne shi a ɗakin nana Aisha to shine shi yanzu yana so a mishi bayani ne akan shi annabi Yusuf me yasa aka daga shi daga wurin hukunci ne na Allah yanda Allah ya ga dama yana dorawa annabawa shi ma annabi Yusuf din aya inda ya mutu anan aka binne shi aba saba ma maganar amma dai daga baya ne ya bada wasiya cewa a daga shi kar a bar shi anan a kai shi inda iyayensa suke wannan kuma annabawa ba sa yin abu haka kawai sai da umurnin Allah sai da yanda Allah ya tsara musu haka wannan babu tafka da warwara a ciki ya inda ya wafati anan aka binne shi hadisin ya tabbata sannan ya bada wasiya cewa daga baya kuma a daga shi kuma aka daga shi wannan kuma dalili ne bisa ga hukuncin Allah inna Allah yahkumu ma yurid Allah ko yana hukuncin abin da ya ga dama ne sai tambaya ta gaba ya ce ya ji tafsirin da muke na mata kuma ya ji an ce hukuncin hijab shine yake tambaya ko take tambaya na faya da mata suke sawa shin shi da kuma abaya da doguwar riga shin su ma sun cika abinda zai sa hijabi ya cika a matsayin hijabi na musulunci da ya halatta ba wai sunansa bane yanayinsa ne don haka ke ce zaki yanke hukunci in kin ji siffofin hijabi na musulunci sai ki gane wannan ya halatta ko bai halatta ba da nan ne zaki dora mizanin lifaya da gele da mayafi da zane wanda ake yafawa da hijab da kowane iri ne ya cika ko bai cika abu na farko cikin sharuɗin hijabi na musulunci shine an yakuna wasi'an yughatti albadana kullahu ya zama yana da fadi yana da girman da ya rufe dukkan jiki ba inda a jiki yake nunawa saboda Allah madaukakin sarki ya ce wala yubdina zinatahunna kar su bayyana komai na adon su kaga ya rufe jiki gaba daya an ji daya nabiyu ya zama wato Allah ya kuna dayyikan kare zama ya matsa jiki ta yanda ake iya ganin surorin jiki na uku Allah ya kuna shaffafan kare zama siririn da ana iya zama transparent ana hango ciki uku kenan ko na hudu Allah ya kuna libasar zina kare zama na ado ne duk abinda akwai ado a jiki gele yana da ado ko bai da shi zane yana da ado ko bai da shi lafaya tana da ado ko ba ta da shi to duk abin da yake da ado a jikin shi kar a sa saboda ai in mutum ya duba zai sake kallo zai ja hankalin shi ya ga adon a jiki to wannan shine daya daga cikin abin da aka hana nabiyar Allah ya kuna libasa shuhura kada ya zama kaya ne irin wanda ko irin na kure a daka ko maza ne wanda an hana su sa libasu shuhura kayan da ya kure a daka wajen one in town ko kuma kayan da ya kure wajen kaskanci shine libasu shuhura kawai mutum ya dinka buhun gishiri shine libasu shuhura kamar yadda kwanakin baya a South Africa na ga ana yin yayin wai fair din gwangwani sai mutane suka yi riguna da gwangwani sai mutum ya dauki gwangwanaye na maltina sai ta kukkula sai ya yi riga da ita sai ya dauka ya sa wannan shine libasu shuhura haramun ne a musulunci duk abinda zai zama daban ya ta jan attraction din mutane kowa yana a kallo yana ganin abun mamaki ko ya zama odd ko ya zama wild wannan duka haramun ne shine libasu shuhura kuna fahimta sannan kada ya zama irin na maza ne duk kayan da maza suke sawa haramun ne mace ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsine wa mata masu kama da maza ya tsine wa maza masu kama da mata so sai sharadi na karshe shine kar ya zama kayan arna ne duk kayan da ya zama an san wannan arna ne suke sawa ko su fasikai to haramun ne musulmi ko musulma su sa sharuda guda nawa kenan guda bakwai don haka idan lafaya ta cika sai ki sa in bata cika ba kar a sa sai tambaya ta wannan ya ce my question is it permissible to join Zuhur and Asr prayer together for the fear of missing Asr prayer he says for example if you have exam by 3 or 3:30 p.m. and that time for the exam will be extended up to nearly the time of Maghrib. Is it permissible for you to join the two prayers of Asr and Zuhur? Yes, it is. It is permissible if there is any reason to cause any hardship for you if you delay the other salat that comes after this. That is to say, after Zuhur prayer, Asr will come, but it will come in hardship, or there is likelihood of missing the time for the Asr prayer or the Isha prayer, as the case may be, if it is between Isha and Maghrib, then you can join the two together on the basis of the hadith of Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Therefore, for this, yes. One man yachi. Wai idam. Mutum ya zo ya samu ana sallar isha a wannan mun gama shi aiko to dai ina ji tambayoyin masu kare dawo wannan take cewa wai da gaske ne wanda ya mutu ranar juma'a ko a watan sha'aban ko ramadan zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba a ban san wannan ba wanda na sani dai shine duk wanda ya mutu ranar juma'a kamar yau ko daren juma'a kamar jiya da daddare annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba za a yi masa tambayan kabari ba. An gane? Kuma za a kirga shi a matsayin wanda ya mutuwar shahada. Duk wanda ya mutu yau Juma'a ko ya mutu jiya, ana gobe Juma'a kenan. Ba za a yi masa tambayan kabari ba, kuma zai yi mutuwar shahada. Amma na Sha'ban ban sani ba, na aljanna ba tare da hisabi ba, shi ma ban sani. To sai wannan tambayar ta ban tsoro sosai wallahi. Dazu ne naga wannan tambayar nake karantawa nake cewa ka wannan. Wata mace ce take cewa ta yi wani abu ne kuma yanzu wannan abun ya zo ya daga mata hankali. Ta ce idan ba ta samu mafita ba, to ta san Allah zai mata mummunan azaba. Ta ce ta yi aure da mijinta yau wajen shekara 14. Suna zaune lafiya, sai mijinta ya ce zai ƙara aure. Ita kuma ta ce ba ta son kishiya. Don haka sai wata ƙawarta ta kai ta wajen wani malami. Sai wannan malami ya ce zai mata aiki amma ta samo kuɗi naira 300,000. Ta ce ta yi buga-buga ta nemi kuɗin nan ta kai masa. Sai ce da ita ta je ta kawo jinin al'adarta da kuma gashin mijin, ta ce sai ta nemo. Ya haɗa mata magani, sannan ya ce da ita sai ya yi kwana 7 yana saduwa da ita bayan sallan magariba, kuma ta yarda aka yi haka. Ta ce daga ƙarshe ba ta magani, ta zo ta haɗa ta riƙa sa masa a abinci, kuma ta yi haka. Ta ce kuma magani ya ci. Ta ce tun daga ranar da ta bashi wannan abun har yau ko maganar aure ma baya so a masa. Ta ce yanzu abun yana damunta, don Allah ya za ta yi ta tuba. Ta ce ita ɗaliba ta ce mai bibiya na a kafafen sada zumunta. Da farko dai nake ba ɗaliba ta ba ce. Kuma Allah ya raba ni da ke, Allah ya raba ni da irin halinki, Allah kuma ya raba kowane musulmi da irin wannan halin. Ina yin tofin alatsi ne da Allah wadai da abinda kika yi da duk wata mace mai irin tunani irin naki, ko ba ta yi ba ma tunanin ba kaɗai Allah wadarai da shi. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya je wajen malamin tsubbu ko boka sai ya masa tambaya kawai, zai yi kwana 40 yana sallah Allah bai karɓa ba. A cikin wani hadisi kuma da ke cikin sunan ya ce duk wanda ya je wajen boka ya yi mata, wato duk wanda ya je wajen boka ya faɗi wani abu kuma ya yarda, ko da bai bashi magani ya je ya amfani da shi ba, ya faɗi wani abu kuma ya yarda cewa wannan abun gaskiya ne, ya ce ya kafirce da abin da aka saukar wa Muhammadu Rasulullah. Baka wannan abin da kika yi kafirci ne tsantsa da fita daga cikin da'irar addinin musulunci, wanda duk ya aikata haka ba musulmi ba ne, ya fita kafiri ne lamba ɗaya. Saboda haka amma ke a karan kanki a yanzu da kika yi wannan nadama, ni ba zan ce ke kafira ba ce, Allah shi ya san matsayinki. Ban san ki ba, kuma kamar yadda na ce ni ke ba ɗalibata ba ce, ba yadda za a yi ɗalibata ta yi wannan abinda kullum muke tsanantawa a kai, kuma abinda kullum nake neman Allah ya tsare ni kar ma in haɗa hanya da mace mai irinsa. A ba yadda za a yi ki ce kuma kin zama ɗalibata. Duk wanda take jin wa'azin malamai kuma ta ɗauka da gaske malamanta ne, ai tunani ma ya zo mata cewa za ta je wurin malami tsubbu, ba ma zai zo mata ba kwata-kwata ballantana ta je ta tambaye shi, ko rakiya ba za ta raka wani ba, ko experimental ziyara ta je ta ga yaya ake yi, ba za ta gwada ba. Ana maganin ciniki ne fa tsakanin musulunci da kafirci, ka yadda ka shiga cikin wannan cinikin? to da haka ni ban yi miki irin na malamin mu ne in ce miki ni ban sani ba ban san hukuncin ki ba amma in akwai malami da zai baki abin da sauki sai ki je ki same shi ni kan ban sani ba abinda yasa nace ban sani ba na sani inna la yaghfiru dhunuba jami'a ko me ka tuba Allah zai yafe maka inda ka dawo cikin hayyacinka ko kafirci tsantsa ka fita a musulunci ka dawo amma ke ki riga kin yi abin ya riga ya auku akan mijin yanzu zan ce ki koma wajen bokan ne ki ce warware ko zan baki addu'an da ake warwarewa wanda ni ko ban iya ba ko zan ce ki je ki ce wa mijin ga abin da kika yi shi yasa ni ban sani ba don haka wannan ya ishi sauran gare ku ku kuma tsoron Allah ki je ki aikata wani abin da zaki zo ki zo ki tambaya a ce miki ba san yadda za a yi da ke ba ni dai kan da gaske ilimi na bai kai wannan ba ban sani ba kuma nas'alullah al'afiyata wa salama Allah ya tsare mu da irin wannan fitina ni dai kullum ina faɗa ni ban ga menene daɗin da miji yake da shi da ya kai har a masa wannan ba wallahi miji yanzu ya kai daɗin da zaki sai da addini saboda shi a zo ana magana cewa ke arniya ce kan ko musulma saboda miji yanzu mijin yana da wannan daɗin yanzu ba shi an bar miki shi ai an bar miki mijin baya magana kowa saboda ba ka son kishiya abinda nake so mata su gane duk yadda kike son mijinki wallahi baki kai da Nana Aisha take son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk darajar mijinki bai kai darajar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma duk yadda baki so ku yi tarayya da wata akan mijinki bai kai da Nana Aisha take kishi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda hukuncin Allah ne haka ta hakura aka mata kishiya takwas ta zauna da su a lokaci daya takwas su tara suka zauna tare har yau su kuma suna nan tare da su ai tana jin kishi ba ta ji ba duk motsin sa tana kirgawa duk kalmomin sa duk dubin sa da wata tana kirgawa kuma ita ma ba ta jin dadi yanda kowa ba ta ji amma sai dai tsarin Allah na adalci shine yi miki kishiya ba shi zai rage miki darajar komai ba a wurin miji inda don mijinki ya auri wata zai sa kenaki matsayin ya ragu da Nana Aisha wannan mata guda tara nan fa guda ɗaya ce kadai ta riga ta cigawa gidan ita ce Nana Sauda bintu Zam'a duk sauran ita ce uwar gida dukkansu sun zo sun same ta ne amma akwai wanda ta rage mata matsayi har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya wa ya fi so ita duk abinda aka zo wa ta kowa ta ci nata rabon kuma kowa ba za ta ce an zalunce ta ba amma kuma ba wanda aka rage son ta kafin aka ba wa wancan kowa shi namiji haka Allah ya bude zuciyarsa zai iya so wancan ya so wancan ya so wancan kuma ba tare da ya rage daga son wannan ba in kina so ki kyautata wa mijinki ki zama tagari mace kowa ce za a yi kishiya ba za ta rage miki komai ba akwai wata kuma da matsayinta baya fitowa ma sai an mata kishiya saboda mijin yana ganin halinta da bai san cewa mata ashe wato akwai waɗanda wannan matar ta fi su ba sai yayi wata sai ya gane cewa ashe wannan tana da kirki sai ya ƙara rike ta sosai sannan akwai ɗan su halayen yana ta zagin wancan ke kullum kira ni ta tagwaninta baya ina ta abu baya ganin gwaninta sai ya auri wata ne sai ya gane ashe gwaninta kike yi shi in dai ke kadai ce shi ya dauka za ki iya zama kamar namiji ne ko ba za ki taba zama kamar namiji ba in ya tsaro wata ne sai ya ce a ashe ke ma kin fi wasu sai ya ƙara rike ki da kyau amma mace ta ce wai za ta yi tallan addininta saboda za a mata kishiya Allah wadaranki amma ni dai kamar yadda nace ni ban toshe miki kofar tuba ba wannan yana hannun Allah ne ni ba ruwana ba ni bane ni dai kawai nace ba ruwana ne da ke kuma ni ban san ki ba kuma ban san amsa akan tambayar ki ba kamar yadda wata mace ce ita ma ta taba yin irin wannan ita ma malamin mu yace mata wallahi bai sani ba zuwa ta je ta samu boka ita kuma saboda dalilin kishiya ta je ta samu boka aka je aka yi laya aka ce ta je ta jefa a cikin bakin gawa suka je za a yi wankan gawa ta samu ta bude bakin gawan ta tura a ciki aka rufe aka dauki gawar aka ja ka binne a haka kishiyar tata sai zama yadda gawan nan ta tafi aka kishiyar ta tafi ba a sake ganin ta ba ta mata kurciya wannan mata yanzu ita kuma ba yake zauna ki ci duniya ba tunda ita ba ta ne sai ta zauna miji ya zama ya koma kanta ta mallake shi ta samu kuɗi sai ta tafi aikin hajji tana zuwa aikin hajji an shiga cikin masallacin Allah mai alfarma sai bata ga ɗakin Kaaba ba ana ta ce ikon Allah ga ɗakin Kaaba ta ce ina yake aka sa mata ta taba ta ce ita wallahi bata ji komai ba haka ta dawo bata ga ɗakin Kaaba ba ballantana ta iya tawafi a wurin aka je ta bi jirgin yawo ta dawo shine wata wata samu mallam waya za ta yi aka ga wannan ma haka ce baka san ya za ta yi ba da bata san ta nemi mallam ba sai da ta yi wannan aika aika yanzu in ka ce mata ta tuba ita wancan matan ba ta dawo ne gawar da aka sa mata abu a bakin za ta je ta nemo abun ta je ta ciro ne kaga dole ka ce baka sani ba ai kuma ka zo ka bude kofa irin wannan ka ce Allah zai yare miki Allah to wata ita ce bari ni ma in yi sai in tuba wata kurmi ba da kauman salihi baka ni a irin wannan ba wasa a ciki kwata kwata ni ban sani ba Allah ya tsare mu kawai to ina gani da wannan ya ishe mu ma ya zama nasiha a yau sai mu dakata a kai ina amfani da wannan dama wajen sanar da ku cewa asusunmu na da'awa da kuma kula da marayu da mabukata mai suna yalwa da'awa and waqf foundation mun bude shi da matsayin gidanmu ta musamman domin mu tara kudaden da zamu yi hidima a cikin wannan wata mai albarka wa marayu da mabukata kamar yadda muka saba kowace shekara alhamdulillah kuma mutane suna bada hadin kai su bada gudunmawa ta kudi da kayan abinci da tufafi don haka dukkan wanda yake da niyyar ya shiga cikin wannan aikin alkhairi ya sa gudunmawarsa ka duba mun account number sai ku bani in fada wannan asusu ne komai wayata wannan asusu na yalwa da'awa and waqf foundation wanda muke da asusu a bankin Ja'iz a yanzu haka wanda dama yawanci shi yake jagorantar duk sauran masu aikin alkhairi wajen wannan asusu Alhaji Suleiman Muhammad Wakil ya riga ya fara bude wannan asusu har ya aiko nasa haka muke kira ga sauran mutane mawadata da cewa su bada nasu ga account number 00134 83610 Ja'iz Bank suna account din nan yalwa da'awa and waqf foundation daga yanzu duk abin da aka sa a ciki da yardar Allah za mu yi amfani da shi ne mu tara sai mu sayi kayan abinci na azumi abin da ya sauka sai mu raba kamar yadda muke a nan masallacin kowace shekara da kuma sauran unguwanni da suke makautaka da mu sannan abubuwan da aka samu na sutura da abubuwan da aka samu na kayan abinci duka da yardar Allah za mu kara da abinda mu kuma yake hannunmu da wanda mu ma Allah zai samu iya hadawa sai mu bayar amma muna so mu musharaka da duk wanda yake so ya samu ladar sai a tura gudumawa a cikin wannan yalwa da'awa and waqf foundation Ja'iz Bank 00134 83610 Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya karbi ayyukan mu kurakuran mu kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.